تفسير من سورة الفرقان إن شاء الله تعالى أيضا متاشي كان آية 61 بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
نعم الله مدعوكم بسركيتي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي البركة تايا ويتزا الله الذي جعل في السماء بروجا واندي سنيا برجي أتكن سما وجعل فيها سراجا سنيني سنيا في جلا أتكن سما وقمرا منيرا دوتا مي حسكي. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة شيني وندي سن يدلي درانا خلفة سنا ممير جونا سنا ذوى باين جونا لمن أراد أن يذكر ذا وندي كيسوي تنتنتني أو أراد شكورا كوي كيسوي قولي وألا مدعو في جنسركي وبنجي ألا مدعو في جنسركي إتي تبارك الذي جعل في السماء البركة تايا ويتا ذا ألا مدعو في جنسركي وند لفظ تبارك mun yi bayanin shi a farkon wannan sura din nan shine guri na uku da wannan lafazi yazo can farkon sura tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira da kuma inda Allah madaukakin sarki ke ta tabarakallazi insha ajala laka khairan min zalika jannat har zuwa karshe da kuma nan tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan duka dai abinda lafazin yake gwadawa shine yalwatuwar albarka ta ubangiji Allah madaukakin sarki shine allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya burujai lafazin alburuj malamai sun yi sabani wajen me ake nufi da shi a cikin wannan aya wasu malamai suka ce buruj a cikin ayar ana nufin alkawakibul izam taurari masu girma sai ya zama fassarar ayar albarka ta yawaita ga ubangiji Allah wanda ya sanya taurari manya-manya a cikin sama wannan shine abinda Ibn Kathir ya ce shine qaulin Mujahid da Sa'id Ibn Jubair da Abi Salih da Al-Hasan da Qatada dukkanin sun fassara da kawakib da al-buruj da cewa al-kawakib al-azima manya-manyan taurari masu haske to albarka ta yawaita ga Ubangiji wanda ya sanya su a cikin sama wasu malamai suka fassara da al-buruj ana nufin qusur fis sama'i lil-haras manya-manyan gine-gine na masu gadin sama inda waɗannan masu gadi suke shiga wannan an rawaito daga Ali bin Abi Talib da Abdullahi dan Abbas da Ibrahim an-Nakhai da Sulaiman ibn Mihran al-Amash da kuma wasu malamai amma dai fassara farko ita Ibn Kathir ya rinjari ya ce wal qawl al-awwal azhar magana farko ita ta fi rinjayi cewa buruj ana nufin manya-manyan taurari sai dai kuma suna cewa zai iya zama waɗannan manya-manyan taurari ɗin ƙila su ne gidajen da masu gane suke zama a ciki sai zan magana duka biyun ta yi ta haɗe ta zan magana ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih mun ƙawata sama ta duniya da fitilu su ne waɗannan taurari ɗin wasu sun fassara da al-buruj ana nufin manazil manazilul kawakib shine ma'ana manzila wuri ko matakai na waɗannan taurari kowace tauraruwa da manzilarta da matakinta da inda take akwai irin su al-jawza irin su as-sartan irin su al-asad irin su al-sumbula to waɗannan taurari su ne ake nufi da buruj to haka wasu malamai suka fassara wannan aya amma kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa fassara farko da aka ambata ta cewa ana nufin buruj manya-manyan taurari masu haske ita tafi rinjaye wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a surare a cikin alkur'ani mai girma kamar fadin Allah wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nazirin mun sanya waɗannan manya-manyan taurari a cikin sama kuma mun kawata ta dan masu kallo da inda Allah ya ce was sama'i zatil buruj da inda Allah ya ce waja'alna fiha waja'alna sirajan wa haja da inda Allah ya ce alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا da haka nan da Allah ce waja'ala fiha sirajan Allah ya sanya fitila siraja anan malamai suka ce rana ake nufi shine domin waccan aya da Allah ya ce waja'alna sirajan wa haja da fadin Allah waja'ala alqamara fihin nuran waja'ala ash-shamsa siraja dan haka sai wannan aya ta fassara mana abinda ake nufi da ma'ana as-siraj a cikin wannan aya waja'ala fiha sirajan wa qamaran da kuma wata muniran mai haske Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan a sama akwai kawatawa a ciki akwai kuma nuna wajara da ikon Allah madaukakin sarki dan haka kamar Allah yana faɗa wannan bayani ne a makamin tunatarwa da jan hankali zuwa ga ni'ima da Allah ya yi wa mutane ta sanya musu waɗannan taurari da wuraren da suke tafiya a barajinasu sanan mutane sukan gane lokaci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka kuma sannan ya sanya su ado ga masu ma'ana ga sama idan mutum ya daga kai ya kalli sama idan dare ya ga waɗannan taurari suna haske sun kawata wannan sama din to waɗannan halittar waɗannan taurari da rana da wata suna nuna girman kudirar Ubangiji Allah madaukakin sarki suna nuna yadda Allah madaukakin sarki ya kai matuka wajen kyautata halitta da kuma yin tsari wanda baya lalacewa domin komai yana tafiya daidai gashi nan shekara da shekaru wannan sama tana nan a haka rana tana nan a inda take tafiya wata yana nan a inda yake tafiya waɗannan taurari suna nan a bigiran su duk wannan ba komai yake nuna ba illa ikon Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi ja'ala al-laila Allah ne ya sanya dare wannan hara da yini silfatan suna bin juna in wannan ya zo wannan ya tafi wannan aiki ne na Allah madaukakin sarki Allah yi wannan ne liman arada an yazzakara ga wanda yake so ya wa'azantu ko ya tuntuni aw arada shukura ko yake nufin ya gode wa Allah madaukakin sarki Ubangiji Allah madaukakin sarki anan yana ce mana shine ya sanya dare da rana khilfa bi ma'ana in wannan ya zo sai wannan ya tafi wasu kuma suka ce abinda ake nufi abinda ke cikin dare da yini na sabanin bambancin hali da a lokacin annahar lokacin yini zamu ga haske idan dare ya zo zamu ga duhu wani lokacin zamu ji zafi wani lokacin zamu ji sanyi dan saboda mai kowanne akwai abin da ya dace da kowanne mutane da kowace al'umma da kowace halitta to duk wannan hikima ce ta Ubangiji wanda ya sanya wannan Ubangiji wannan liman arada an yazzakar wannan lamun ta'lil ce ma'ana Allah ya sanya wannan ga wanda yake nufi ya wa'azantu ko kuma ya gode wa Allah madaukakin sarki ma'ana abinda ayat take nufi wanda yake so ya wa'azantu ya kalli yadda suke sabawa dare ya zo rana ta tafi rana ta zo dare ya tafi ko dare ya zo yini ya tafi ko yini ya tafi dare ya zo sai ya gane cewa wannan abinda suke yi na wannan ya zo wannan ya tafi lallai akwai wani wanda yake gudanar da waɗannan lamari din ma'ana akwai Allah madaukakin sarki za su nuna mutum samuwar Allah madaukakin sarki sannan aw arada shukura ko wanda ya nufin ya gode wa Allah ta hanyar sabawa dare da yini ni'ima ce babba ba karama ba kamar yadda muka yi bayani a baya idan dare ya zo dan adam sai yanke ayyukan sai je ya huta yayi bacci ya samu hutu idan yini ya zo kuma sai ya tashi tafi ya je nema abinci to ga wanda duk yake ya kalli wannan sai ya gode wa Allah ta yadda akwai abinda baka sami yin shi da daddare ba kana iya yin shi da rana akwai abinda baka sami yin shi da rana ba kana iya yin shi da daddare duk wannan hikima ce ta Ubangiji da ya sanya wannan ya zo wannan ya tafi to shi yasa aka ce liman arada an yazzakara aw arada shukura ko yayi nufin ya gode wa Allah wasu malamai sun fassara lafazin da ash-shukur da cewa bauta shine godiya ga Allah din ma'ana an sanya dare da rana suna saba wa juna ga wanda yake so yayi tuntuntuni ya wa'azantu da kuma wanda yake so ya gode wa Allah ta hanyar yi masa bauta shi yasa kamar yadda hadisi suka nuna wanda ya saba yana yin nafila cikin dare yana yin witri cikin dare idan har bai yi ba a shari'a an shar'anta masa ya rama da safe ko kuma ya karanta wasu nau'ika wani ayoyin alqur'ani da safe ya zama da wancan abin da bai yi da daddare ba to wannan duk Allah ya yi ne dan ya zama ni'ima ga bayi kuma dan ya zama sun wa'azantu sun gane cancantar Allah madaukakin sarki da bauta shine kade ya cancanta abautawa ba wanda ya cancanta abautawa sai Allah kuma wannan suna daga cikin irin manyan dalilai da suke nuna samuwar Allah masu kore samuwar Allah masu cewa babu Allah mulhidun waɗanda suke cewa babu Allah idan da za a tambaye su dan gane irin waɗannan abubuwa ba san wace irin amsa za su bayar ba babu Allah ya akai rana take fitowa ta fadi ba wanda yake tsara ta babu Allah ya aka wata yake tuhuwa kuma ya cimma inda zai kare sannan ya bace sannan ya sake kullowa babu Allah ya za a dare yazo wata ran ya tsawo wata ran yini yazo wata ran ya tsawo yanzu in mun duba azumi zamu ga yanzu ana yin azumin awa 14 ba kadan ba mintuna kadan wanda wani lokacin kuma sai ga yinin bai kai haka ba wani sa'in kuma sai ga daren yafi haka duk wannan in babu wanda yake tsara ba zai yi ba domin duk lafiyayyen hankali ya tabbatar da cewa duk abin da ka gani to akwai yana nuna akwai wanda yayi shi babu yadda za a yi kaga wannan table din da yake gabanmu dole sai ya nuna maka akwai wanda yayi shi to waye wannan wanda yayi abin babu yadda za a yi kaga wannan littafi sai ka fahimci cewa lalle akwai wanda yayi shi to haka kuma samuwar sama da irin wannan taurari da suke cikin ta da rana da wata wanda kowanne an sanya shi bigiran shi rana inda take daban da inda wata yake daban wata yana gurin shi daban rana tana gurin ta daban hasken wata daban yanayin irin hasken shi daban yanayin irin hasken rana daban da yadda waɗannan taurari suke su ma yanayin su da kowace tauraruwa daban duk wannan abu ne da yake nuna akwai Allah madaukakin sarki da ya tsara waɗannan abubuwa din shi yasa hatta masu danganta halitta zuwa ga ɗabi'a masu cewa ba wanda ya samar da mu illa yau da kullun ɗabi'a ce su ma ƙarshe sukan tike suke akwai al'illatul fa'ila akwai babban abin da yake samarwa domin ka ce ɗabi'a ce to waye samar da yau da gobe din kaga akwai bukata ka a nemi mutum yayi bayanin waye samar da wannan wanda shine Allah madaukakin sarki to ubangiji Allah madaukakin sarki yana ambata mana irin waɗannan ayoyi dan mu san cancantar sa da bauta da kuma irin yadda yake da iko na yin komai da kuma hikima cikin duk abin da yi sai Allah ya ce mai
wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama
na'am daga nan sai Allah madaukakin sarki ya jiyo yake mana bayanin sifofin bayinsa na kwarai bayinsa muminai a baya an yi maganar kafirai da irin suka da suke wa alkur'ani da sukar da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to yanzu kuma za a yi maganar muminai da sifofinsu Allah ya ce wa ibadur rahmani bayin Allah mai rahma allazina yamshuna ala al-ardi hawna sune wanda suke tafiya cikin nutsuwa a bayan kasa wa idha khatabahum al-jahiluna idan jahilai masu wauta suka yi musu shirme da wauta qalu salama sisci mu ba ku ma'ana mun barranta da gare ku wannan aya farko ne daga nan har zuwa ƙarshen sura bayani ne na bayin Allah na kwarai ibadur rahman bayin Allah mai rahma kamar yadda muka faɗa a can farkon wannan sura jingina bawa zuwa ga Allah yana da ma'ana biyu ko dai a jingina bawa zuwa ga Allah saboda Allah ne ya halicci bawan ma'ana ta ɓangaren abin da ya shafi rububiyya ta Ubangiji a ce wani bawan Allah ne abinda ake nufi Allah ne ya halicce shi Allah ne ya samar da shi kuma Allah ne yake gudanar da rayuwarsa sai a ce mai bawan Allah dan ya shiga karkashin bayin Allah ta karkashin wannan bangare din ta karkashin halitta da Allah yi da yadda Allah ya tsara duniya da duk abin da ke faruwa wanda akan wannan babi hatta wanda ba musulmi ba zaka ce mai bawan Allah domin mai kana nufin Allah ne ya halicce shi kana nufin yana karkashin gudanarwar Ubangiji bai isa ba Allah ya ce kar ya fice ci sai ya fita bai isa ba Allah ya ce rashin lafiya zai yi ci a shi lafiya zai duk yadda yake gudanar da rayuwarsa da tashin sa da cin shi da can shi da komai nashi karkashin gudanarwa Allah ne rububiyya Ubangiji to akan wannan bawan Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda yake sama da kasa yake cikin sammai da kasa zai je wa Allah yana bawa to irin wannan bauta ake nufi wannan babu girmama a cikin ta dan ka ce wani bawan Allah ne kana nufin irin wannan bauta to wannan babu girmama a cikin kana nufin bawan Allah ne ta bangaren halitta ta bangaren gudanarwa sai kuma ma'ana ta biyu a dangana bawa zuwa ga Allah ana nufin bawan Allah mai bautawa Allah bangaren uluhiyya kenan wani bawan Allah ne mai ake nufi da bawan Allah ne mai bautawa Allah ne mai bin abinda Allah yake so ne mai barin abinda Allah ya hana ne irin wannan rabawar ita ce wadda Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon wannan sura tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi ita ce wadda Allah ya yi wa manzon Allah a cikin suratul isra subhanallazi asra bi 'abdihi ita ce wadda manzon Allah ya yi wa Allah ita ce wadda Allah madaukakin sarki ya yi wa manzon Allah a cikin suratul jin wa annahu lamma qama 'abdullahi to wannan anan sai Allah ya ce ibadur rahmani bayin Allah mai rahma ma'ana abinda ake nufi bauta ta girmamawa bayan da suka yadda Allah shine mahalicci shine abin bautawa shi za su yi wa biyayya shi za su yi wa ta'a sune ibadur rahmani anan idan mun duba zamu ga kamar ibnu ashur yana cewa ibadur rahman anan farkon waɗanda ake nufi sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka duk abin da zai zo a baya allazina da za ta zo a baya to ana hakaito sifar su ne wanda suka kebanta da ita dan haka ƙarshe kuma sai aka yi bayanin matsayin su da darajar su da abin da za su samu na aljanna wasu malamai kuma galibin malamai suka ce wannan ayat ta hada da sahabbai da waɗanda ma ba su ba shi yasa a can ƙarshe aka faɗi sakamakon su ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru dan haka ibadur rahman ana nufin bayin Allah nagartattu masu bautawa Allah sahabban manzon Allah sun shiga ciki sai Allah ce allazina yamshuna 'ala al-ardi hauna sune waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa haunan suna tafiya cikin nutsuwa anan an yi bayanin sifarsu shine ma'ana daga cikin sifarsu sukan tafi a bayan ƙasa cikin nutsuwa idan ka gansu suna tafiya za ka ga nutsuwa a tare da su kamar yadda malamai suke ta bayanin abinda ake nufi da haunan alhay daga masdar ne na al-lin war-rif daga al-hayyin ma'ana suna tafiya cikin sauki cikin nutsuwa cikin ma'ana kankan da kai amma ba ana nufin suna yin tafiya irin ta masu takama da jiji da kai ba masu takama ta da ta mulki ko ta ji da kai ko ta wani ba irin wannan tafiya suke ba suna yin tafiya ce cikin nutsuwa cikin ma'ana kwanciyar hankali kuma da sauri domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama in yana tafiya yana yin tafiya da sauri to Allah ya sifata su da suna yin tafiya cikin nutsuwa Allah ya ce wa idza khatabahumul jahilun idan jahilai suka yi musu magana jahilun ana nufin wawaye masu wauta irin waɗannan kafirai irin waɗannan mushrikai sai suka yi musu magana ta wauta qalu sai su ce salaman aminci ma'ana abinda suke nufi da salaman ba za mu kula ku ba ba za mu bi muku akan irin wannan abinda kuke kai na abinda ba daidai ba dan haka mun ma'ana barranta daga waɗannan abubuwan da kuke yi na jahilci ba za mu biye muku ba a ci gaba da yin abin da yake ba daidai ba idan muka kalli sabobin da za su zo na waɗannan bayan Allah da Allah ya fara ambata musu a nan da ya fara ambata mana su a nan za mu ga sabobi ne da suka ƙunshi abubuwa kamar haka suka fi gida hudu akwai ɓangaren da bayani ne na sifa ta kamala at-tahalli bil kamalati diniya shine wanda Allah ya ce ayi allazina yamshuna 'ala al-ardi haunan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama wannan ana nuna mana sifar su ta kamala yadda suke da kamala cika ta addini da mutunci da kima bangare na biyu kuma na sabobin da za su zo akwai sabobin da suna mana bayani yadda suka barbata suka bar shirka wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أساما نان أنا من بيان قبطة سودة مونا نان أيوكا باسا باين سنة دا كمالا كما سنة نيسان تمونا نان أيوكا باسا شركة باسا زنا باسا كشيري أقول من غير قوة ذا ذو أي من بيان يدس كتايا كان الديني شيني والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لأن دا أكي بيانا باسا كشيري وانا أنا نسأي وصف أكان الديني abu na uku kenan abu na hudu kuma shine abinda za a zo a gaya mana yadda kuma suke neman kullum suna addu'a Allah ya kara musu nagarta a wannan rayuwa ya sanya zan mutanen kwarai wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama to waɗannan sifofi haka za su zo akwai bangaren kamalat akwai bangaren ma'ana nisantar shirka da ayyukan sabo akwai bangaren tabbata akan addini akwai bangaren kuma neman ƙari da kuma tabbata akan wannan hali na kwari to anan Allah ya sifata mana su da kamala yadda suke a bayan ƙasa suna tafiya cikin nutsuwa ba sa kakaci ba sa ife-ife kuma ba sa fada yayin da jahilai suka yi musu wauta sukan kawar da kai duk da wasu malamai sun ce wannan aya gabanin a saukar da jihadi ne amma wasu malamai suka ce a ayar tana nan wannan ladabi ne tare da sauran musulmai ba kowa zai zage ka ko ya ciwa mutunci ka tsaya ka kula shi ba sai ma'ana ka kawar da kai, musamman idan ya zama mutum ne da yake jahili mai wauta bai san me yake ba, sai ka kawar da kai saboda kare mutunci. Amma dangane da kafirai to magana jihadi tana nan kamar yadda Allah ya bayani. Sai Allah ya faɗi wata sifa suka biye ce
wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama.
Na'am, wallazina yabituna li rabbihim, wadanda suke kwana ga ubangijin su, sujjadan suna masu sujjada, wa qiyaman suna masu tsayuwar dare. Anan an sake maimaita ismul mausul, aka ce allazina dan a ma'ana sake tabbatar musu da wannan sifa da za a faɗa. Waɗannan bayin Allah Ar-Rahman, bayin Allah Ar-Rahman su ne allazina yabituna, waɗanda suke kwana. Ya bata a larabci shi ne mutum ya shiga cikin dare ko da bai yi bacci ba, inda har ya zauna har gari ya sai a ce bata. To waɗannan suna kwana li rabbihim, dangane da ubangijin sujjadan suna masu yawan sujjada, wa qiyaman suna masu yawan tsayuwa. An gabatar da sujjada akan tsayuwa, duk da sai an tsaya ake yin sujjada saboda kiyaye yadda jerin gwanan ayoyin ya taho, shine za a gama ana inda za a fara gabatar da qiyaman akan sujjadan sai ga jerin fasil din bai tafi daidai ba. To dan a kiyaye wannan fasil din kamar yadda Ibn Ashur yake faɗa lirra'i 'ala al-fasila, da haka aka yi wannan. Sannan wata fa'ida ta biyu, sujjada a cikin sallah shine gurin da bawa yafi kusanci ga ubangiji fiye da kowane lokaci. أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. ما في لوكه دابا يفكسنتي ga ubangiji idan yayi sujjada. To shi yasa anan sai aka fara gabatar da sujjada, na aka ce wallazina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyaman, da kuma tsayuwa, ma'ana yayin da suke tsaye suna ambaton Allah. To anan ana sifata waɗannan bayin Allah da yawan yin sallar dare, tahajjudi, yawan bautawa Allah cikin dare, kamar yadda Allah ya ce tatajafa junubuhum 'anil madajij, ma'ana gefinsu yana yin nisa, yana nisanta, anil madaji'i, gabarin wuraren kwanciyarsu, yad'una rabbahum, suna bauta ubangijinsu, khawfan wa tama'a, suna masu jin tsoron azabar ubangiji, suna masu kwaɗayin rahmar ubangiji. A wani gurin Allah ya ce innahum kanu qabla zalika muhsinin, sai Allah ya ce kanu qalilan min al-laili ma yahja'un, kaɗan ne cikin dare suke kwanciya. Ma'ana in ka kasa daren to kaɗan ne a daren suke kwanciya a ciki. Wabil ashari, a lokacin sahur hum yastaghfiruna, suna yin istighfari. To haka Allah ya sifita waɗannan bayi, a nan ma bayi ne da suke yin bauta ga Allah maɗaukakin sarki. Amman huwa qanitun ana al-layl, dangane da wanda yake tsaye yana bauta Allah cikin dare, sajidan wa qa'iman, yana mai sujjada, yana mai tsayuwa, yahzaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbihi, yana ma'ana kwaɗayin, yana tsoron zuwa lahira, yana kuma kwaɗayin rahma ta ubangiji. To da shi da wanda baya haka ba za su taɓa zama daidai ba. To anan ma Allah ya sifata su da tsayawa wajen yin sallah ga ubangiji. Sai Allah ya ce mai wallahi
wallazina yanquluna rabbana sirif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama إنها ساءت مستقرا ومقاما.
نعم وبنجي تي والذين يقولون ده ودن ده سكي تي وما ودن تي عباد الرحمن سوني دي ودن ده سكي تي رب نصرف عنا عذاب جهنم يا وبنجي ككور من ده عذاب وتا جهنم إن عذابها حقيقة عذاب وتا جهنم كان غراما تاكسن تي عذابا تي مي ليكي وا إنها ساءت مستقرا الله يشي حقيقة ta yi muni, ta zama gurin zama, wa muqaman, ta zama gurin ma'ana tabbata, ita wuta kenan. Ma'ana suna yin addu'a, wannan addu'ar da suke yi tana gwada tsananin tsoronsu ga tasirin zunubi, kuma suna ƙoƙarin kullum su sami yarda Allah don su tsira daga azabar Allah. Don haka anan suna ta yin addu'a Allah ya tsiratar da su, ya kuluna suna cewa rabbana sirif 'anna 'azab jahannam, Allah ka kawar mana da azabar wutar jahannama, ma'ana ubangiji ya tsiratar da su ta hanyar sauwake musu yin ayyuka na ƙwari, ta hanyar nisantar munanan ayyuka. Allah ya ba su wannan dama ta nisantar munanan ayyuka da kuma yin ayyuka na ƙwari. Suna cewa ya ubangiji ka kawar mana da azabar wutar jahannam, wannan ya nuna bayin Allah na ƙwari muminai waliyai suna jin tsoron wuta fiye ma da wanda bai kai su ba, fiye ma da wanda ba waliyi ba, domin su sun san Allah, sun san kuma irin musiba da tanadi da azaba da ke cikin wuta. Da haka kullum addu'ar su rabbana sirif 'anna 'azab jahannam, in kaga mutum yace baya tsoron wuta baya tsoron shiga wuta a lahira, to ko dai jahili bai san wutar ba, ko kuma wanda yake batacce Allah ya riga ya batar da shi. Amma wanda ya san Allah, ya san abinda Allah ya tanada a wuta, ya karanta alqur'ani, ya karanta hadisi, to kullun zaka je na neman tsari daga wuta, wanda kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cike take da irin waɗannan addu'o'i na neman tsari daga shiga wuta. Balma ya tabbata manzon Allah idan yayi sallah baya sallamewa sai ya nemi tsari daga shiga wuta, sai ya nemi tsari daga abuwa guda hudu, daga ciki akwai neman tsari daga azaba wutar jahannama. To da haka waɗannan bayina Allah suna tsananin tsoron azaba ta Ubangiji, suna cewa ya Ubangiji ka kawar mana da azaba jahannam, dan me inna azabaha, haƙiƙa ita azaba wutar jahannama, kana gharaman, azaba ce mai liƙewa, gharam shine al-gharim, shine wanda zai zama yana damfare yana tare da abu. To suna cewa ita wutar jahannama haka take, azaba ce mai halakarwa kuma dawwamammiya. Fadin inna azabaha kana gharama, wasu suka ce cikon maganar waɗannan bayin Allah ne, ma'ana suna cewa rabbana sirif anna azaba jahannam, sai su faɗi dalili inna azabaha kana gharama, saboda azabar ta azaba ce mai halakarwa kuma madawwamiya. Wasu suka ce wannan inna azabaha kana gharama magana ce ta Allah madaukakin sarki, ma'ana Allah madaukakin sarki ya hakaito mana dalilin da yasa suke neman tsari daga wutar jahannama. Sai Allah ya ce innaha sa'at mustaqarran wa muqama, haƙiƙa wannan wutar ta yi muni mustaqarran, a matsayin ta na wurin zama, wa muqaman da wurin tabbata, ma'ana anan wasu suka ce cikon magana suke ita ma, ma'ana dalili ne da yasa suke neman tsari daga wutar jahannama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Wasu suka ce a'a shi ma wannan ciko ne na magana Allah madaukakin sarki, ma'ana Allah madaukakin sarki yana ƙara tabbatar da dalilin da yasa suke neman tsari daga wutar jahannama, domin innaha sa'at, haƙiƙa ta munana ita wutar jahannama, ta zama guri ne mustaqarran na tabbata wa muqaman da zama, amma guri ne mummuna wanda yake zama a gurin akwai wahala a ciki, akwai ma'ana dawwama, akwai rashin jin daɗi. Fadin su inna azabaha kana gharama ya yi daidai fadin Allah da yake cewa walahum azabun muqim, yan wuta suna da azaba dawwamammiya, da inda Allah yake cewa la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, ba za a yanke musu wannan azaba, ba za su zauna a ciki har abada, da inda Allah yake cewa fa sawfa yakunu lizama, da inda Allah yake cewa zuqu falan nazidakum illa azaba, da fadin Allah la yukhaffafu anhum al'azabu wa la hum yunzarun, duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da abin da yake wannan aya inna azabaha kana gharama, ita wutar jahannama azabata azaba ce mai halakarwa kuma mai lazimta. Kullama nadijat juluduhum, duk lokacin da fatin jikinsu suka nuna, baddalnahum juludan ghayraha, sai mu canza musu su fatu daban, liyazuqul azab, dan su dandane azaba. To wannan yasa suke neman tsari daga wannan wuta, suna cewa ya Allah ka tsare mu, domin gurin zama ne mai muni, gurin zama ne wanda yake mara daɗi. To anan za mu ga wannan addu'a ta kunshi neman tsari daga azaba, ma'ana a dunkule Allah ya taimake su wajen yin aikin kwarai, da kuma nisantar duk abin da zai kai su ga wuta, shine ma'anar neman tsari daga wuta. Duk abin da zai kai su ga wuta, to suna neman Allah madaukakin sarki ya tsare su kada su aikata wannan aiki din. Duba da yanayin lokaci, kuma mun shiga aya gaba, lokaci ba zai ba mu karasa ba, ina ganin za mu bari sai Allah ya kai mu gobe insha Allahu ta'ala, sai mu dora a ci gaba da bayanin sifofin waɗannan bayan Allah mu'minai. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin su, ya nisantar da mu da duk abin da yake baya so, ya kuma kusantar da mu ga abin da yake kauna. Allah ya fi mana kurakuran mu, ya jikan waɗanda suka raka mu gidan gaskiya, ko kuma ya sanya mu cika da imani, mu tashi tare da annaba da siddiqai da salihan bayi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.